أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو بايم وديع الله سبحانه وتعالى بصلاة جمزان سيرا منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا آلا ينسل صحابان سكبات إلى أن يميسوا أكن تفركين غري حرق زوارا نكرشي الله تكين إيكون سا دقنين دامسا دقلل سيبام إيكو مكزو أولا بقن بلنين دمغرا مكاكاو زيارة ينقوى دومين قباتة دا كراتتكا da daura da kuma ziyarce-ziyarce daidai gwargwadon abinda hali ya baya. An gabatar da karatuka a waɗansu wurare da kuma gidajen rediyo daban-daban, wanda kuma mun zaɓi wani tem ko maudu'i wanda yake mai faɗi ƙwarai da gaske, shine duniyar musulmi a yau. Wannan mawdu'in abinda ya sa muka zaɓe shi saboda kowane zamani yana da waɗansu ƙalubale da suke ƙullowa, waɗanda waɗansu ƙalubalen sababbi ne, waɗansu kuma tsofaffi ne aka canza masalo. To shi ya sa sai an san jiya za a fahimci yau da kyau, sannan a yi shirin tunkarar abinda zai zo gaba. Wannan mawdu'i na duniyar musulmi ta yau, mun shigo cikin nukta ko wani mawdu'i na hanyoyin da ake bi don a ruguza al'umma. A jiya mun tattauna a masallaci a ina ne ba ne masallacin Tawalala, unguwar Tawalala ko muka fara wannan mawdu'i, muka zo a gidan radio ko radio na Igate aka gabatar da karatu kan wannan. Kuma yau cikin abin da ya shafi duniyar musulmi ta yau, akan shi za mu sake dorawa, shine wato hanyoyin da ake bi a tarwatsa al'umma ko a rubuta ta. Irin waɗannan mawdu'ai musamman a irin waɗannan lokutan muna buƙatar mu fahimce su da kyau, domin kada ya zamanto a yi amfani da mutum don saboda ya zam wata gaba wadda za ta zamanto sanadiyar rugujewa al'ummarsa. Shi ya sa irin waɗannan mawdu'an muke faɗaɗa su, kuma ba za mu tsaya a nan ba. Za mu rinka duba waɗansu mawdu'ai da suke da alaƙa da rayuwar musulmi ta yau, da irin ƙalubale da muke fuskanta, a ga yadda za a yi bayani ƙarƙashin wato ayoyi na Alƙur'ani mai girma da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da maganganun magabata salaf, da kuma abin da an kai istinbati ƙarƙashin Alƙur'ani mai girma da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum, ta kasance muku mun gudu da ku gaba daya. Mawdu'in da za mu tattauna a kansa shi ne zaman lafiya da abin da yake rubuta zaman lafiya a cikin al'umma. Security da insecurity, domin shi yare da faransanci wani lokaci ne ana son kishiyar abu za a ƙara en kamar yadda suka faɗa. Kaga yin aka ce connaissable da français abinda aka sani, en connaissable abinda ba a sani ba. Security zaman lafiya da tsaro, insecurity rashin zaman lafiya da tsaro. Security, insecurity. Yau duk wanda yake rayuwa a wannan zamanin da muke ciki ya san zaman lafiya da rashin zaman lafiya abu ne wanda ya gami duniya gaba daya. Ba wata ƙasa yanzu wadda tsaronta bai kasance shi na daga cikin mafi ababen da ta ba muhimmanci ba. To za mu zo mu yi bayani ta mahanga, za mu zo mu yi bayani ta mahanga ta addinin Musulunci. Don saboda matsalar da muke fama da ita, ɗaliban ilimi waɗanda wani lokacin ba sa hankalta ma'alaƙar nassi da rayuwar mu ta yau, shi Alƙur'ani mai girma da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba suna magana bane kan kawai zamanin da Alƙur'ani ya sauka, a'a wani wato ƙa'idodi ne na rayuwarmu da kuma dukkan ma wanda zai zo bayan mu, domin Alƙur'ani yana magana ne aka ya bada labarin al'ummomin da suka gabata, ya bada labarin abin da yake faruwa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma ya bada labarin abin da zai zo gaba. Don haka idan aka ce ga ayoyi ga hadisai, ɗaliban ilimi da malamai musamman masu shiga kafafen yaɗa labarai na da'awa, mu rinka sanin cewa waɗannan ababen Qur'ani yayi bayanin su, sunna ta yi bayanin su ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ko dai karara ko kuma ta fuskar istinbati za su shiga ƙarƙashin wata aya ko wani hadisi. Wannan kuma zai sa musamman waɗanda suka karatun boko kuma ba su san addini ba suna ganin cewa addini bai da alaka da wasu abubuwa da suka shafi irin waɗannan abubuwa. To wannan kusuru wani lokacin da gare mu ya samu asali, saboda mutumin da bai san matsala ba a cikin addini ya san nasoshin da suke magana kanta, idan aka zo mishi ko ya magana a karkace ko ya yi shiru, to wannan zai ba waɗancan dama su ce kai wannan bayanin babu shi a cikin Alƙur'ani. Na fata na fahimta, saboda sun ji ba a ba a yi bayani kansa ba, shina ganin shina karanta abinda Turawa suka faɗa, shina yin san Turanci ya waye ma duniya tunda Turawa sun yaɗa aƙidodin cewa addinin Musulunci bai dace da zamanin da muke ciki ba. Alƙur'ani yanzu an riga an wuce Alƙur'ani, haka suke yaɗawa a duniya, le Coran est déjà dépassé, an riga an wuce Ƙur'ani. To wani lokacin saboda da'iya abin tausayi mutum ya zo yana magana da sunan Musulunci da musulmai, amma kuma shi kai shi bai fahimci nassi ba, bai fahimci shari'a ba, sai ya zo ya yi ɓanna, ko kuma a ce abu kaza ya ce babu shi a cikin Alƙur'ani, kaga wannan matsala ce. Da kai wannan ai gara kai shiru, ka bari waɗanda suka fahimci abin su yi magana. Security a Larabci kalima ce wadda ana a kiranta al'amnu, shi ne aminci. Aminci, domin in ka diba kalma ta security tana samo asali daga tsaro, dan an ce an yi securitizan abu kamar an bashi tsaro, amma Musulunci kalmar da ya amfani da ita al'amnu, samun aminci da natsuwa da zaman lafiya. Kaga wannan kalma ta fi muhimmanci, domin nan an hankalta ma shi dan adam din, ba an hankalta ma wanda zai bashi kariya ba, domin an ce an tsare ka. To ai kalma ba ta tsaro ma wani lokaci ba, an ce an tsare kuma ba hatsari ce ko, dan an ce an tsare wani kaga, amma shi Musulunci sai an kalta ma dan adam haƙƙinsa ne ya samu aminci. To wannan fi'ili ya samu asali daga amina ya manu amna, fa'ila yaf'alu fa'la, ilmu sarf sai ka san asalin kalma sannan za ka yi magana a kanta. Kada ka ce a Larabcin nan karatu shi bai da amfani, Qur'anin nan da yaren larabci aka saukar da shi rashin sanin yaren larabci zai kai ka ba za ka san alqur'ani ba in kuma ka san larabci ba shine ka yi ilimin addini ba sai ka kuma ka yi karatu wajen malamai da yaren larabci shi kadai ne ilimi da duk laraba ma ilimin malamai ne amma za ka iske ba larabci sun kuma cikin addini ba to amina ya'manu amnan kalma ce tana nufin aminci da samun nutsuwa idan kuka duba a cikin alqur'ani mai girma النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله يا با ملابار يا كي إيالنسا أجرم مكة. لو كتند يا كي إيالنسا أجرم مكة. أبو بيه مسلوك. نفركو يتي ربي جعل هذا بلدا آمنا. a cikin suratul baqara a wuri na biyu a cikin suratul ibrahim sai ce rabbi ja'al hadhal balada amina ga aran mu mai hadda alqur'ani abinda zai tantancewa shi san can akwai alif wal lam can babu alif wal lam ko haka ba mai ilmin nahwu shi ce baladan nakira ne al balada ma'rifa ne yayi gaba ba ta kare ba to a malamai na shari'a da alqur'ani akwai saura lokacin da yace rabbi ja'al hadha baladan aminan a wannan lokaci makka ba gari bace fili ne fallau yazo ya kawo iyalinsa kafin ya tafi sai musu roƙon abu biyu yace rabbi ja'al hadha baladan amina sannan kuma yace warzuq ahlahu min al-thamar wannan yana nuna mana cewa duk gari duk yanki duk ƙasa in ana son ta samu tabbata a ce ana son a yi wani gari wanda babu shi tunda nan lokacin babu garin makka ashe sai abu biyu sun samu garin nan yake zama gari sai an samu aminci da zaman lafiya sai an samu abincin da za a ci shi yasa za ku ga cewa in an fara auna hilaye sai a fara tunanin sai a ce to a jawo ruwa a jawo wuta in unguwa ce a gina kasuwa a da garuruwan kafin duniya ta ci gaba duk in ka iske gari ko ƙauye abu biyu akwai na farko akwai rijiya ko tafki bai yiwuwa a kafa gari ko ƙauye wurin da babu tafki babu rijiya wannan ƙauye rugujewa ne na biyu gonaki ko wurin farauta a can ma da haka ake rayuwa wurin da akwai gonaki a je a yi noma in kuma a wurin akwai dabbobin daji to ga ruwa sai a rinka zuwa ana kamun dabbobi ana ci bai yiwuwa a yi gari babu wannan abu gudu to shi yasa annabi ibrahim ya yi roƙo ya ce rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min al-thamarati min qablu min jillahi min al-akhir a cikin suratul ibrahim sai yace rabbi ja'al hadhal balada nan da yace hadhal balada saboda bayan ya dawo ya iske wurin ya zangari sai sake masa wannan addu'a to amma abin da sanike cewa cikin ulumul qur'ani akwai saura shine suratul baqara madaniya ce bittifaqil ulama suratul ibrahim makkiya ce bittifaqin ulama a ka'idar yaren larabci sai an kawo nakira sannan ake kawo ma'rifa sai an ce ja'a rajulun to an ka ce rajulun din nan shine nakira sannan daga baya a sami shi alif walla a ce mai ar-rajul Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu al-musammi yake cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan ne sai aka ce rasula saboda tsayawa ko ba haka ba kaga wannan rasulan din nan na kira ne yace fa asa fir'aunur rasula wancan manzon wanda aka kawo na kira don ka shi mare mun ji wannan da kyau wannan ita ce ka'idar larabci sai suka ce to suratul baqara madaniya suratul ibrahim makkiya a tsarin ilimin larabci suratul baqara suratul ibrahim da take makkiya tunda a makka aka fara da'awa sannan aka je madina canjan kamata a ce hada baladan amin a baqara da take madaniya tunda daga baya ne sai zo saka zaman to hadal balada amina to kuma gashi qur'ani bai fadi wannan sai kuma yanzu sun tashi tsaye za su rinka bugo shubuhuhi na samu ne shakka a cikin duk abin da muke yi a rayuwarmu cikin alqur'ani a kawo shubuhi cikin hadisai a kawo shubuhuhi cikin shari'ar musulunci a kawo shubuhuhi cikin zamantakewarmu shubuhuhi tarbiyyarmu shubuhuhi zamantakewarmu shubuhuhi kafafen yaɗa labaranmu shubuhuhi domin babban makami wanda ke ruguza al'umma daga nesa tsoro da shakka kuma Allah ya bayyana wannan Allah ce sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana duk makamin da dan adam ya mallaka da ya ji tsoron kare shi mun ji wannan da kyau to yanzu sawa shakka a alif da 956 amid nafsans and consists malamai masu ba da tarihin yadda ƙasar Isra'ila take an kafa ta ne a mil nafsan karansek karansek alif da 945 bayan ƙare yakin duniya na biyu America suka tattaro su saboda Hitler ya yi kace-kace da su Hitler aka tattara su aka ɗebo cikin ƙasashen Larabawa aka yayyanka aka yi Isra'ila Misra an kace ku taimaka an ka dan ɗebo Falastin an ka dan ɗebo Syria an ka dan ɗebo Jordan an ka dan ɗebo an ka dan yayyanka aka kawo su aka aje aka ce can ne asalin ƙasar su da tarihin su wannan siyasa da suka yi sun san shirin da suka shuka duk wannan abin da muke gani tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasashen Larabawa akwai maganganu masu yawa babu lokacin da zamu kawo su amma zan dan yade haske ta dan abu bi nake son koyi in fara na farko yahudawa ƴaƴan annabi yaqub haka ne kuma haka ba annabi yaqub dan annabi ishaq ne annabi ishaq dan annabi ibrahim haka ne kuma haka ba larabawa ƴaƴan annabi isma'il annabi isma'il dan annabi ibrahim rikicin larabawa da yahudawa rikicin dan wa da dan kai ba kowa yake hankalta ba wannan ba nabi akwai wata siyasa daga cikin siyasoshin tafiyar da duniya ana kiranta siyasatu khalqil adu create an enemy to create an enemy ita siyasatu khalqil adu shine akwai mutane biyu dukkan su baka kaunar su amma sai ka mai da guda masoyinka sai ka sashi tsakiyar makiyanka dan ya kula maka da su kasashen larabawa kasashe ne wanda turawa ba sa kaunar su musamman saboda alqur'ani da addinin musulunci to yanzu sai America da Ingila don Ingila ta yi jagorancin asalin abin ita ko America ta amsa tunda ita ce jagorar duniya a yanzu game da sharri sai suka rike wannan project din suka tallafa ma Isra'ila ta fi kowace ƙasa ta Larabawa ƙarfin makamai wanda da America ta ce za ta ɗauko sojojinta ta yaƙi ƙasashen Larabawa to sai ta yi ƙoƙari sai ta kawo makiyinsu tsakiya ta taimaka mishi don ya kula mata da su idan Isra'ila ta mallaki wani makami ko aka bata wani makami kasashen Larabawa ba kasar da za ta yi bacci sai ta siyo irin wannan makamin idan ta siyo shi tattalin arzikinsu gaba daya yana a hannunsu idan aka ruguza gidajen Falastinawa dole ne kasashen musulmi da kasashen Larabawa su za su tattara su ba da kuɗi a gina waɗannan gidajen arzikinsu yana a hannunsu to shi yasa suke kiyayen wannan ilimi mun ji wannan da kyau to yanzu sawa shubuhuhi a 1956 sai suka yi kiyayen university jami'a ta Isra'ila a garin Tel Aviv kamar yadda malaman tarihi suke fada wannan jami'a tana karantar da duk wani fage na musulunci ta karantar da tafsiri ta karantar da hadisi ta karantar da fiqh ta karantar da usulul fiqh ta karantar da tarihi da yaren larabci amma sharadin yin karatu a wannan jami'a sai in kana ba yahudi kina daga ran ka san ba an kai da shuka shi yasa sai an samu manyan professoshi waɗanda sun yi shekara 20-30 a kowane fage na musulunci suna karatu sai a tattara su da waɗanda ma za a turo a ƙasashen musulmai wasu ma a jami'o'i na musulunci su je su yi karatu waɗanda suka tuba su tona asiri su ce an turo su ne su yi karatu sun gane gaskiya sun bi addinin musulunci waɗanda ba su tuba su koma a sake haɗa su a ga ya za a yi a rinka saka mu da shubuhuhi a duk abin da ke da alaƙa da addinin musulunci mun ji wannan da kyau to yanzu sai a ce to yaya za a yi alqur'anul makki makka sai an ka ce hadha hadhal balad madina kuma aka ce hadha balad kuma duk alqur'ani kaga daga nan sai a samu kashin sai ka sarrafa yadda zaka yi abinda muke so mu ce anan ana so a nuna mana alqur'ani bai dace ba a ce ya zo da wannan sunan kuma ya saba malarci kuma qur'anan arabiyyan sai a ce a'a shi uslubin qur'ani uslubi ne wanda ba wani larabci a duniya da kai larabcin alqur'ani amsa ta biyu shi ba da labari kissa ta saba ma uslubi da magana domin Allah ne yake ba da labarin abinda annabi Ibrahima ya faɗa kenan nan ba uslubi bane ina magana da kai can Allah ya ba da labarin makka ta zangari a cikin suratu Ibrahim suratu Ibrahim makkiya ce kuma nan abinda yafi dacewa a ba da labarin garin makka gari ne saboda a wannan lokacin suna cikin wannan gari ba matsala garin ya riga ya zama gari lokacin da aka zo madina suna matsayin baki sun bakunci madina sai aka bada kuma labarin ya ce rabbi ja'al hadha baladan aminan kafin ba ya zangari ya yi masa wannan addu'a don su gane inda suke nan ma da ba su sani ba Allah subhanahu wa ta'ala zai iya tallafa musu ya ba su abinci da tsaro da abinci da suke nema uslubin kissa a cikin alqur'ani wani lokaci za a bar ba dole bane wato in an tashi ba da kissa a tsarin da ake yi sai a bada labarin an haifi mutum lokacin da ya girma har lokacin da ya mutu ko ba haka ba to wani lokacin qur'ani in kissa tana dauke da wani abin ban mamaki sai ya kuyi wannan abin duk da yake shine farko sai ya kai shi ƙarshe saboda ana son a ja hankalinka sai ka kai inda ake bukata misali cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ke bada labarin kissa ta annabi Musa lokacin da aka yi wa tasalu wa idh qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umurka ku ku yanka shanu to shikenan haka duniya ba a yanka shanu ana yanka shanu to me amfani a ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara tunda Allah ya riga ya halatta mun shanu shanu kuma cin su za a yi tunda Allah ya halatta to me fa'ida to da Allah ya faɗi dalilin da yasa aka ce a yanka sanuwar da ba za ka ji daɗin sauraron kissa ba sai aka baka labarin inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin kaga ana ta janka gashi kana jin kissa kuma kana jin irin taurin kai na bani Isra'ila irin yadda suka yi mu'amala da annabi Musa balantana annabin da ba wato ba cikin su ya fito ba sai da anka zo karshe sai anka ce wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun ya kamata a faɗi wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha to a wannan lokacin amarakum Allahu an tadbahu baqa wannan jamhurin malaman tafsiri sun tafi akan wannan ayat da ke wasu malamai su musu aka wanda ba amma kace 99 sun yarda cewa wancan din shine kamata ya zo farko sai aka kai shi karshe domin idza urifa sabab batal al'ajab idan an ka san sababin abu mamaki ya kare da kaga kana wuce abu kusan dalili bane ko ba ka dan bane da ka san sababin abu ai baka yi ba kai babaki to anan ashe alqur'ani da ya bada labarin rabbika al hada al balada aminan saboda lokacin makka tana gari ya bada wannan labari sai ya fara da shi saboda suna cikin garin makka da suka je madina kuma sai ya ba su labarin tun ma kafin makka ta kasance gari annabi ibrahim ya ta wannan addu'a babu matsala tsarin kissa daban tsarin yaren larabci daban mun gane wannan da kyau na tsaya ne wannan saboda ababe ne wanda ba kowa ke hankalta musu ba amma radda an ka zo ma da shubha ran nan kana gane cewa akwai ta kenan annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim ya roƙan magarin makka abu biyu tun kafin ya zangari da bayan ya zangari to menene hikimar wannan ba an babu kisa annabi ibrahim ne kawai mu je mu gaci ba dan ka gane waɗannan abubuwan suna da muhimmanci a cikin tafiyar kowace ƙasa da kowane gari da kowace al'umma kuma sai ce warzuq adahum min ath-thamarati a ba su ƴaƴan itace bai ce a ba su abinci ba saboda in ka ga an inda ake samun ƴaƴan itace wadata ta zuki inda ake samun ƴaƴan itace kuma za a samu lafiya ta jiki saboda waɗannan ababen da muka ci galibi waɗanda ake sama abubuwa artificial galibi suna daga cikin abin da ke ƙara mu da rashin lafiya ga abu yadda Allah halicce shi ka ci ka kiya amma sai Bature ya nuna maka a'a akwai wata hanya wadda za a bi shi ya sarrafa maka shi yafi yadda Allah halicce shi yanzu Côte d'Ivoire suna da ayaba ko mu ce banana ba sun kalmar da kuke amfani da ita a nan ba ayaba din ko to a wani wuri ana cewa banana ko banana kuke cewa idan aka zo suka ɗauki wannan ayabar sai su sarrafa ta su kai ta can a wajen su sai mai hali ke cin abinci natural in suka ƙare suka ci amfaninta sai su tattaro wannan bawon na ayaba ko mu ce kwalba su niƙe shi su kai shi cikin kamfuninsu su zuba suga su turo muna shi ne mai hali ɗan afirka da shi ci natural su dila house ga kada abu wanda Allah ya halitta wani ci mai amfanin ya narko wasu abubuwa ya kawo ya baka to annabi ibrahim sai musu roƙon wannan to kuma Allah ya karɓi addu'ar annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya faɗa cikin alqur'ani abinda ake kira cikin tafsirul qur'ani bil qur'an idan ka ji addu'a ta zo to ka diba cikin ayoyin alqur'ani ka duba shin an karba ko ba a karba ba to in an karba ina aka karba ya ce rabbi ja'al hadha al balada aminan ko rabbi ja'al hadha baladan aminan tabbas Allah ya karba dan ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan alama ce ta an yi ijaba sannan kuma yace warzuq ahlahu min ath-thamarat kuma an karba dan yace yujiba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan bil ladunna ko tujiba a sauran kira da suke karanta wa ta an karba yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ko ba garan bane yatlu alaihim ayatika an karba huwa alladhi ba'atha fil umbiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati qur'ani ne zai fassara alqur'ani kaga daga nan ka huta mun ji wannan da kyau to Allah ya karba idan muka zo ga tarihin Qurayshawa kabila ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makka ana kiranta ummul qura me yasa larabawa na garin makka musamman Qurayshawa suka samu shugabanci a cikin yankin larabawa a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ba mu labari li'ila fi quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf faly'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf sura tare wadda gani gidan mu karanta to faly'budu rabb hadha al-bayt subauta ma ubangijin wannan dakin na al-bayt wasu malamai suka ce ita ka'aba daki ma ana kiran shi al-bayt wasu malamai suka ce a'a nan masallacin da dakin gaba dai al-bayt dakin Allah ne ko alhaji aka ce ya je ya zai ci dakin Allah kuma ba ana nufin Allah na cikin dakin dan Allah ba irin mu bari sannan kuma da an ka ce fal yabudu rabb hadha al bait akwai shubha a wannan gurin yanzu turawa suna yada ta da kafirai musamman a gabascin duniya ana cewa yadda masu bauta magunki suke bauta magunki da masu bauta ma maciji misali hoton maciji ko abin da kuma haka su ma musulmi suna zuwa akwai wani daki gunkin su da suke bauta ma suna cewa yansa yan gori ma masu yin gori su ma sun samu wannan ce to su sun karma bakin zani ana kashin ƙwarya ana kuwa su ma musulmi yanzu babban dakin nasu baki na aka samu su ma ashe ne kusan dai duk tafiya guda ce to Allah bai ce mu bauta ba Ka'aba ba cewa ya falya abudu rabb hadhal bait dalilin da yasa muke zuwa Allah ne yace mu kishi sa muke zuwa kuma karkashin wannan akwai wata shubha wadda wata rana tana yiwa a zo da ita shine cewa sai an ka ce ai aikin haji ba da musulmi dai bane kun zo kun tattare kun ce wai ba a shiga Makka da Madina ku kadai su kuke aikin haji Allah ya ce kawai gida ba zuwa aikin haji yayi don haka su su majalisar dinkin duniya da wasu ga sunan dai suna son a ba su dama wai tourism za su yi Makka sai a ce Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ne mutane Allah ya dora musu su je su yi aikin haji su je dakin Allah amma man istata ilayhi sabila sun ga cewa wanda ya samu iko kenan in kana da kudin ka kana da visa ta zuwa kasar Saudiya magana ta riga ta karu sai a bar ayat da take cewa ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjid al haram ba'da amihim hadha sai a zo a tuma a kara da wata shubha sai a ce to cikin qur'ani haji lalle maza Allah ya ce su yi aikin haji mata babu inda Allah ya ce su yi aikin haji don Allah ya ce wa adhim fil nas bil haji ya atuka rijalan za su zo ma mazaji in baka sallaranci ba ka shiga cikin matsala rijalan akwai ar-rajulu jami'in shi rijalan namiji ko akwai ar-rajilu mai tafiya a ƙasa domin an kuma an ka samu rijilu rijalan masu tafiya a ƙasa don ya kawo kishiyarsa wa ala kulli dhabi mu tashi tsaye ɗan uwa musulmi ana ga shirye shubuhohi waɗanda idan aka tunkaro dole na kai tsaye ka kare addininka yanzu sai Allah ce falyabudu rabb hadhal bait alladhi at'amahum min ju' Allah shine ne ba su abinci suka ci ya wadatar da su ya kosar da su wa amanahum min khawf ya ba su abinci daga su Makka da ta samu waɗannan abubuwa guda biyu a wancan lokacin sai zaman to ta samu shugabanci a ƙasashen kuma ni'imomi ne da aka ce a gode ma Allah a bauta ma Allah da kyau saboda ya abada waɗannan ababen guda duk da yake ne imomin Allah ba za a yi lissafa su ba waɗannan nasoshin maƙiyanmu sun san cewa idan ana son al'umma ta samu ci gaba sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu sun tabbata shine a samu tsaro cikin al'umma sannan a samu abincin da za a ci a cikin al'umma sai an aza tubali na development idan aka rasa ɗaya to kai tsaye ɗaya zai tafi ko kuma biyu ɗin mata suna iya tafiya a lokaci ɗaya daga lokacin da aka ce babu abinci cikin al'umma yanzu kana jin an fara fashi da makami ana kai hare-hare daga lokacin da aka ce tsaro ya gushe a cikin al'umma babu zancen noma don idan ka je gona za a kashe ka ko a kama ka a ɗaure a yi cinikinka kai ma ka zan yanzu kayan sai su ba a yi ciniki miliyan biyar miliyan goma a sayar da ɗan in babu tsaro a guri yana yiwuwa ma yanzu sun canza technique in an kama mutum aka bincika yan uwan shi ba su da arziki sai a tuntubi bokaye masu yin tsafi da mutane a sai da mutum miliyan 10 a ji a ba su su yanka su yi bukatuncin su ashe dare da rana a kowane lokaci makiyan kasashen mu abinda suke fatan su gani mu rasa abincin da zamu ci mu rasa tsaro dan kullum mu zamna bayan su sai da su ga damar da zaran babu tsaro babu kasuwanci ba ka iya kudi shagon ko yana yiwa in babu tsaro babu zancen aiki gidan likita dan za a yi likitocin ma a kashe su in babu tsaro babu zancen zuwa makaranta ko da ta alqur'ani ce a ce ayi karatu khairu misal kuma gashi nan mai dubure lokacin da Boko Haram ta tashi dubban mahaddata alqur'ani an sa sun yi hijira dubbai saura an kashe makarantu da dama tsangayoyi an warkasar da su idan babu tsaro babu zancen karatun boko tunda za shin kana jin kukan bindiga ta kanka kai ko tsaya za ka yi kai zancen karatun boko babu shi to ashe waɗannan burki ne da ke hana kowace al'umma ta samu cigaba da kun ci abinci kuka yi karatu to za ku samu cigaba Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani da haka ba wani jami'in tsaro ko wata ƙasa a duniya da za ta ba mu labarin muhimmancin tsaro da kuma abinci a cikin al'umma shi da alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mun ji wannan da kyau annabi Ibrahim ya roki tsaro kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ya ba makka abinci ya ba ta tsaro idan aka samu waɗannan abubuwan suka tabbata al'umma za ta samu mi za ta samu ci gaba idan aka wargaza waɗannan abubuwa al'umma ba za ta samu ci gaba to a guguje saboda lokacinmu ba yawa ne da shi sosai ba awa guda ne gare mu to waɗanne hanyoyi ne ake bi a ga waɗannan ni'imomin sun gushe da gaugawa ya ake yi al'umma tana cikin tsaro tana cikin aminci kusam sai ta samu kanta babu tsaro akwai al-asbabu dakhiliya akwai al-asbabu kharijiya akwai dalilai na cikin gida waɗanda suke taimaka ma dalilai na waje kenan yanzu aiki biyu ne na cikin gida namu ne in muka kunna wannan ashirar muka kunna ta na waje kuma nasu ne dama su sun shirya suna jira haka haka ne kuma haka ba to bari mu bi su asalin dan adam kamar yadda malamai da suke bincike kan alaka tsakanin wani da wani tsakanin dan adam da dan adam sun faɗa akwai abubuwa guda hudu su ne suke hada alaka tsakanin dan adam da dan adam a duniyar nan da muke ciki ko a samu hudu sun hada ka da mutum ko a samu uku ko a samu biyu ko a samu daya amma bai yiwa a ce akwai wani dan adam wanda ɗaya daga cikin waɗannan bai hada ku ba na farko shine abinda ake kira al-ard shine ni kasa ko to sai ka ce fi ad-dawla dan ya an ce kasa wani sai ce to ma kasa me kasa kuma to bada ce ma fi ai fi wani yanki na an kasha ta bisa doron kasa aka ce kasa ko ba ka dan bani ko a ce iqlim wani yanki to wannan yana hada mutane daban-daban yanzu mu dauki misalin kasar mu ta Niger nan cikin kasar Niger muke muna da jahohi guda takwas muna da nationality daban-daban haka ne ko ba haka ba waɗannan kabilun da ke rayuwa a cikin kasar Niger kabilu daban-daban me ya haɗa su kasa nationality Nigeria mutanen Africa yankin Africa ya haɗa su ƴan kasar Uganda me ya haɗa su wannan yankin da aka shata ake ce ma Uganda da Faransanci shine haɗa su abu na biyu wanda ke haɗa mutane sai annasab waddan wal qabila nasab shine dangantaka wani ya haifi wani addan mu jini saboda fuskar haihuwa ake rufi ko alqabila qabila ta haka da mu wani dan qabilar kane ko dan family din kunci dan qabila biyu suna in su yi aure ko ba haka ba wancin mata daga wancin qabila miji daga wannan qabila sai aka yi aure to waɗannan su wasu daga cikin abubuwan da ke hada mutane abu na uku sai al-maslaha entire yanzu kun ga dan Niger sai ya je kasar China ya je sayan kaya da shi da dan China ba ɗan ƙabila ɗaya ba ne ba ɗan ƙasa ɗaya ba ne ba launin su ɗaya ba ba su yin yare ɗaya ko ba haka ba amma sai ya ɗauki kuɗi murara ya ba dan China shi ko dan China ya ɗauko kaya ya ba shi mu yi haɗa su maslaha entire da ba don waɗannan kuɗin ba don cin waɗannan kaya sai dai a dakatar da shi ko abu na hudu abinda ke haɗa ɗan adam da ɗan adam shi ne al'aqida abinda ka yi imani da shi abinda ka yarda da shi abinda ka gaskata shi haka ne ko ba haka ba kristocin duniya mu yi haɗa su kristocin duniya mu yi haɗa su aqidar kristanci ko ba kana bane yahudawan duniya mu yi haɗa su aqidar yahudanci masu addinin buda na duniya mu yi haɗa su aqidar budanci musulmin duniya mu yi haɗa su aqidar musulunci abinda yasa ban fara da musulunci ba saboda an ka ce aqida wani da yake sai musulmi ha su ma su da nasu aqidun sai dai aqidu ne na ƙarya batattun ko gurbatattun aqidu duk mutum na duniya yana yiwa a samu waɗannan guda hudu sun haɗa ka da shi mun ji wannan da kyau to waɗannan ababen idan ana son a tada rikici a cikin ƙasa a tarwatsa ta to waɗannan ababen ne ake ɗaukar ɗaya daga cikinsu sai a yi amfani da shi kuma in mutum na son shi tabbatar da maslahar shi a cikin ƙasa zai yi ƙoƙari ne ya zo da wannan kafin ni magana da ke so zan ba da misalin ƙasar Mali da Najeriya sannan ya shigo nan Niger lokacin da rikici ya kaure a ƙasar Mali akwai masu da a tabbatar da daula ta musulunci haka ne ko haka ba su kenan sun hankalta majalibin aqida suke son su tabbatar misali ba ina tabbatar da cewa aqida su ingantata bace koko da gaskiya ko ba da gaskiya ba wannan nake magana kan shi ba daga nan akwai gwamnatin kasar mu Mali mi take son ku tabbatar territoire malien daga nan akwai masu su tabbatar da daula ta Azawad ta jinsin buzaye suna da alaka da annasabuwar damwar kabila mun ji wannan akwai ƙasar Faransa sai ta shigo ita ku ba addini za ta kare ba ba kabila za ta kare ba don babu ƙayin kabilar ta a can ba addinin ta ba addinin musulunci ba saboda su kristanci ne da kuma yanzu ma arnanci ma an kafirce ma babu ma Allah an ce babu Allah ba gwamnatin Mali za su kare ba territoire malien za su kare intere na ƙasar Faransa ba sai ku fahimci wannan ba to cikin waɗannan ne ake nan ana tizge-tizge har aka samu aka kawo a yau akwai wani babban masani na majalisar ɗinkin duniya wata rana sukur da baka tafi to mishi ana cewa kirista ne wasu sun ce ma kai kristancin suna ne ba addini yake da shi ba yake faɗar wata magana wadda tana da muhimmanci yake cewa kamar wai Allah da ake ba da labarin Allah ku ji wata magana kaga wanda ke faɗin haka ai kristoci sun yarda akwai Allah ko to har Allah da ake cewa ana ba da labari kiran kaga wannan ya zama mulhid bai da ma addini yace to ko kuma an tambaye shi idan ka ƙara aikin ka ina kake son ka zauna yace a Najeriya wasu suka ce a'a ma ya mace shi yana tunanin ma Allah da ake bada labari in akwai shi to yana da office to office din Allah a Najeriya yake wanda magana ta da wannan waki kuma yace shi shugaban majalisar ɗinkin duniya akwai ababe guda uku wanda dama hudu muka faɗa amma shi guda uku ya hankalta ba cewa waɗannan ababen idan aka samu guda yana da ƙarfi a cikin ƙasa to wargaza wannan ƙasar bai da wahala a duniya yace to waɗannan ababen guda in an samu ya isa ukun gaba ɗai yace sun tabbata a Najeriya to inda ana neman guda aka samu uku ai magana ta kare yace to ukun duka akwai su a Najeriya amma sun yi su wargaza Najeriya sai dan lokaci kadan sai abin ya zo kuma waɗannan abubuwan sai su kiya yace to shi yasa faɗi wannan magana waɗanne abubuwa ne guda uku na farko ana son a samu ƙasa mai rikicin addini kuma mai daɗi mai rikicin addini mai daɗi musulmi suna ina arewacin Najeriya mafi yawancin arna suna ina kudu ta da yaƙin addini a ƙasar Najeriya abu ne mai sauki kamar yadda Sudan suka kama bin ƙasar nan tsakanin yankin 'yan kudu na kristoci da na arewa suka kama rura wutar rikici sai da ƙasar nan ta rabu biyu ba ana cewa don saboda kristocin suna ya kristoci bane suke taimaka musu waɗancan musu na musulmi an yi rasun ka ce rubi ƙarya ne sai ga kristocin kuma an kunna musu wuta sun yi kashe-kashen da ko lokacin da sun kai yaƙi da wutar su da musulmi wannan kashe-kashe ba bata kare ba yanzu kuma yankin musulmin ga shi ta sudan yau ga shi ta ba abin tausayi shi yasa da in dai kai ba su bane ko ka bi aqidar su banza ne sai sun kare da kai yace kuma suna son su samu kasa tana da dadin rabuwa ta fuska bangaranci kudu daban arewa daban kuma ka rabani da an tashi raba ƙasa kamar da suka yi marasha jahohinta gaba ɗaya ɓallewa sun kai cikin minti goma sai ga diskur rasha ta ɓalle sun kai mata sharri an ka ce kowace jiha ta kama kanta tun da ƙasashen suna matsayin jihohi shi kenan rasha ta rubuce to yanzu a nan an shirya rikicin ɓangaranci Najeriya ta rabu uku a zamanin yakin Biafra Igbo su jana su yanki Yarbawa su jana su yanki arewacin Najeriya su jana su yanki da an yi haka ɓal shikenan kowa san nashi an yi ta ƙoƙari a raba Najeriya ta fuskar yanki abin da ke abu na uku yace suna so su samu ƙasa kaga wajen yankuna yana da alaƙa da wato territory kenan wancan kuma na abinda na addini yana da alaƙa da aqida na ukun shi ne a samu ƙasa mai rikicin ƙabilanci mai hatsari yanzu in ka tai a Najeriya ba ka samu ɗan arewa 100,000 ba ka samu 5 ko 3 a wurin da ya kudu haka ne kuma ka ba za ka samu ɗan kudu 100,000 ba guda a wurin da ya arewa babu amfasaj etnik to idan ƙabilu ba su shiga cikin juna suna auratayya ta da fitina a cikinsu ba abu ne mai wahala amma in ana auratayya da kaza ka taba wani shi a ce har tara dan wane na ai jikan wane na shi kenan sai a ce yawanci in ka kashe shi ka kashe dan uwanka ko ka kashe kanin babanka kaga dole ka ja da baya to kuma Najeriya babu auratayya kenan haɗa rikicin ƙabilanci a cikin Najeriya abu ne mai yi sai sauki to kaga ce waɗannan sharuɗa guda uku duk sun cika na hudu kuma maslaha abinda ake nufi da maslaha kowane ɗan ƙasa kan shi yake so ƙabilarsa kaɗai yake so mai jin yaren shi kaɗai ya damu da shi bai damu da kowa ba kenan ana iya ba shi wani abu a rubuta ƙasa mun ji wannan da kyau to kaga wadannan shi uku yanzu ce mun kawo hudud din dan saboda ɗan uwa cikin karatu ne su kunci inda aka dauka wadannan sharuɗa gaba ɗaya sun cika wanda ake iya ruguza ƙasa cikin lokaci kaɗan amma ƙasar nan ta ki rugujewa yace to office din Allah da ake bada labari yace to yalla shina ta shi yasa yazo ya zauna ya hada wannan ƙasar ta wurin shi muna jin wadannan kin to anan sai mu dawo ƙasar Niger ƙasar Niger da Afrika tsarin masarautu gare mu galibin kabilu suna karkashin masarautun su ne turawa suka zo suka yi mulkin mallaka yaya aka kafa kasashe na zamani musamman nan Niger tun da Niger muke asalin kasar Niger da babu ta to amma turawa suka zo suka yi wani tsari nasu sai aka ɗebo cikin mamlakat Kana ta Borno sai aka ɗebo cikin yankin aka gutsu tun daga abin da yodi fa zuwa wajen an ka ɗiba cikin masarauta ta Daura da sauran masarautun da kenan aka ɗiba har aka je can yankin Gobir aka ɗiba daga yankin Gobir har zuwa kusa abin da kai kwanni aka kai zuwa masarauta ta Sheikh Usman bin Dodo Sokoto an ka ɗebo aka tai can wajen arewa arawa aka yanko aka ƙara gaba aka tafi wajen yankin Zabarmawa aka yanka tsakanin Dindawa da Zabarmawa da abin da ya ce wajen Benin aka kewaye wannan wajen Gurmawa aka ɗebo aka tafi can wajen abin nan Agades cikin yankin Buzaye Azawad sai aka yanko nan kuma nan wajen yankin Chad da Difara ba akwai yankin Tubawa aka harhaɗo muna fahimta da kyau waɗannan masarautun gaba ɗaya da masarautunsu da waɗanda ke ƙarƙashinsu sai aka haɗa su gaba ɗaya sai aka yi musu shugaba guda babba oga na turawa suna na le president de la republique masarautu ne aka ɗaɗɗebo aka yayyanka aka haɗa aka yi musu shugaba guda to a yanzu me ake nufi da wannan duk lokacin da wani ya fara shugabanci a cikin ƙasa ɗan wani yanki sai a tattara sauran jihohi sai a ce musu maƙiyin sulhu duk lokacin da wata ƙabila ta fara mulki sai a ce waɗancan ba a yi da su su suka kafa tsarin gwamnatin su ke taimakawa mai son ya balle ma wannan tsarin muna fahimta da kyau yanzu kuma Najeriya duk waɗannan ƙabilu da akwai Difa Maiduguri ko a kanan Bani in ka ɗauki nan Zandar Daura da Kano ka tafi can Katsina da Maraɗi Kwanni da Sokoto arewa da birnin Kebbi Doso da can Dandawa da kuma iyakar Benin akwai ƙabilu daban-daban mushtarak ko a kanan Bani nan muna da iyaka to wannan yankin mai kusan kilometer 1,500 ko da 600 ko da 500 da wani abu dukkan su ƙabilu ne waɗanda galibin su masarautu ne ɗaya kirjir ɗaya tsari ɗaya aƙida ɗaya salon rayuwa ɗaya in ka ɗauki yankin Kudu musamman can wajen su Lagos ƙabilu ne waɗanda suke da alaƙa da wajen Kwatano to sai suka ga in suka hada waɗannan masarautun suka bar su a haɗe bayan sun yi yaƙi da su haɗuwar kansu ba zai yi wahala ba amma idan aka tarwatsa su kai da kanka in ka duba arewacin Najeriya ya fi kama da Niger in ka dibi yankin Gwarawa can wajen Kudu ya fi kama da yankin Kwatano amma idan aka haɗa musulmi za su yi ƙarfi yau abinda ke ta ba mu wahala ke yasa in kuka duba ko lokacin da Biafra ta tashi su da suka tashi ce to su sun ja nasu yanki Yarbawa su ja nasu yanki su kuma can arewacin Najeriya su bi da ƴan uwansu can ɗan Nijar ta can ba harkokin ba wasu da su muna jin wannan da kyau hudda ce ta bugu to yanzu Nijar kin musulunci ya hana su wargazata kabilanci bai da karfi saboda auratayya ta yi yawa to yanzu abin da suke so su biyo da shi shine arewacin Najeriya sun yake shi a zamanin Biafra duk duniya ta kauce ma Najeriya da jarta ta yadda ta bita kuma aka suka yi kunya waɗanda ake ganin ba kowa ba suka ci nasara musamman sistem kinda sojojin Niger suka bayar na a kore shanu da tumaki da awaki su tattaka na kiyoyi a samu shiga cikin kudu wannan sistem har Turawa sun yi babaki shi duk sauran suka bi ita kamar ta ce ba ta shiga ta liƙe iyakarta sauran kuma can an kai ta training sauran arnan suka taimaka wa ɗancan amma ba a ci nasara ba Biafra har da kuɗi da komai a yi wannan matsalar ba ta ƙare ba tana cikin kansu to yanzu Gaddafi sun buge shi ƙasa ce wadda tana da ƙarfin tattalin arziki da makamai waɗannan makaman sai suka rufuce suka bazu to yanzu ku ji a gurguje saboda lokaci ya matso mana ya ce lokaci yayi an buga makamai sun tarwace ba Libya ce ake hange ba ita kadai yanzu Mali an shiga Allah ya sa sun gane sun haɗa ƙasa Burkina an shiga sun gane sun mace to yanzu kuma ga Nija shi yasa ba ku ji inda an ka ce za a kai hari ba kai tsaye bayan an yi kudeta sai ina sai Nijar saboda ba wai ɗan siyasa suka kallo ko soja ba katoben disney for some reason ba kuma arewacin Najeriya tsaron Nijar yana taimaka ma Najeriya ba a shiga da makamai daga Chad ko daga Libya a shigo da su ta Sahara a tarwatsa arewacin Najeriya da zaran yaƙi ya tashi Nijar da Najeriya ƴan kidnapping da ƴan Boko Haram da ake ƙoƙarin tsaron ƙawance an daina zancen iyaka ana shiga yaƙi yanzu makamai za su shigo ta Chad za su shigo ta Libya tunda babu tsaro a shigo ta Sahara da arewacin Najeriya da kuma Nijar din da ta taimaka aka yi yakin Biafra boom shi ne abin da ake nufi don haka il faut faire attention Bature English ce be careful wannan shi ne abin da ake nufi da al'ummominmu mutanen mu su san abin da suke tsaye a tashi da addu'a kuma a kyaya da munanan labarai ba Nijar ɗaya aka hari ba Najeriya ta an ci kai gare ta kuma mu ne ake jiran a samu sa'ar don saboda a cimma biyan bukata na biyu kuma na ƙarshe a gurguje ma da ai hakuri ƙasar Algeria sun fafata yaƙi su ne suka kori Turawan Faransa da ƙarfin tsiya har suka yi kusa shiga Faransa sannan suka dawo Putin ya yanke gas da yake ba Turai abincin da yake ba su ya yanke sun shiga matsala rasha kenan tun da shi ne shugaban kasar rasha haka ne ko ba haka ba yanzu suna buƙatar gas babu gas Algeria sai yadda tangada ma take sayarwa tana da mai tana da arzikinta na gas Najeriya ana son ta taimaka a yo bututu a wata Niger a kai can muna fahimta da kyau sojoji fiye da na ƙasa 20 ke cikin sahara ta Niger na Turai hadda na Amerika suna can Algeria tana tsakiya tana kallonsu tunanin da suke yi in sun samu sa'a nan rikici ya kauri su ƙara aza tsaro mai kyau saboda dama Faransa ita ce ke da iyaka da Algeria daga birnin Algeria kana ganin wutan Marseille kenan su samu tsaron da za su sa ta tsakiya domin wannan man da gas yanzu na Putin babu kuma in babu wanga na Afrika Turai za ta ruguje abinda muka faɗa yanzu daidai Allah ya ba mu dada wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh